This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan rigamar shirin. Bayan labaran duniya, Ibrahim Alfahme da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani, amma kafin nan ga cikakkun labarai.
To, tare da Sallama Usman, ka bar ne da cikakkun labaran. Jami'ar adawar kasar Burundi sun ce ba za su shiga zabukan da za a yi mai zuwa ba domin kalubalantar shugaban kasa Pierre Nkurunziza na tsayawa takara karo na uku. Jami'an sun ce za su kaurace wa zaben yan majalisar kasar da za a yi ranar Litinin. A jiya Amurka ta ce ba za ta amince ba kuma ba za ta bada gudunmawa kamar yadda ta yi niyya ba na na'urori na ganin cewa shi shugaba Nkurunziza bai bi wannan kuduri ba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tana goyon bayan kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka da ta ce ta ɗage zaben ko kuma a ɗage zaben tukunna. Hatta sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce ya yi kira da cewa ya kamata a ce sun yi zaɓe mai inganci a ƙasar wanda zai kwantar da hankalin kowa. Jakadan ƙasar Burundi a Majalisar Ɗinkin Duniya Albert Shingiro ya faɗa a jiya Juma'a cewa zaben yana nan daram kamar yadda aka tsara yinsa a ranar 15 ga watan Yuli mai zuwa. Albert ya ƙara da cewa kaso 95 na 'yan ƙasar suna son a yi zaben in ka ɗebi 'yan tsiraru da suke adawa da shirin. Ƙasar Burundi dai ta ɓarke da 'yan rikice-rikice tun bayan da shugabanta shi Nkurunziza ya bayyana ƙudurinsa na tsayawa takara karo na uku wanda suke cewa ya saba ma kundin tsarin mulkin ƙasar. 'Yan ta'addar kungiyar Al-Shabab ta kashe akalla mutane 50 na sojojin kungiyar Afirka, sannan kuma ta kwace ikon barikin da ke kudancin Somalia. Shaidun gani da ido sun tabbatar wa manema labarai cewa 'yan kungiyar sun makare mutane da ababen fashewa, suka kuma kutsa kai a kofar shiga barikin tare da buɗe wuta ga sojojin Burundi da ke tsaron barikin a garin Ligo, garin da ke da tazarar kilomita 130 daga kudancin Mogadishu. Haka kuma wasu sojojin Burundi guda 20 sun bace tare da farar hula 'yan Somalia guda 50. Hakan ya haifar da fargabar cewa watakila an yi garkuwa da mutanen ne. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi Allah wadai da wannan mummunan hari wanda ya faru a jiya Juma'a. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an ƙasar Tunisia sun ce akalla mutane guda 19 sun mutu a hare-haren da 'yan bindiga suka kai a wasu otal guda biyu a gefen tekun ƙasar. Rahotanni sun nuna cewa an barke da ruwan wuta a jiya Juma'a a waɗannan wuraren yawon buɗe ido wanda ya kunshi baki 'yan ƙasashen Turai wanda kuma suka je yawon shakatawa, bakin da suka haɗa da 'yan ƙasashen arewacin Afirka. Ba dai wani ƙarin bayani a halin yanzu. Ƙasar Tunisia din dai ta na farke da cewa an taɓa kai hari wanda aka kai a wani gidan tarihi mai suna Bordeaux Museum da ke birnin Tunis, inda aka kashe gungun 'yan yawon buɗe idanu na ƙasashen waje a wancan harin da aka kai shekarun baya da suka wuce, wanda kuma sun ce a wannan ɗan tsakani ba su ga harin da ya yi muni kamar wannan a ƙasar ta Tunisia ba. Haka kuma shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya jinjinawa babbar kotun shari'ar ƙasar game da yadda ta yi maganar yanke hukuncin halarta auren jinsi ɗaya da ta yi, wanda ya ce babban nasara ce ga Amurka. Kotun ta yanke wannan hukunci ne a jiya Juma'a. Ta yanke hukuncin ne a kan bisa 5-4 na kundin tsarin mulkin Amurka da cewa sai an bi ƙa'idar, sannan kuma za su kiyaye duk wani abu da zai taɓa dokar musamman akan jihohin da za su bijirewa wannan hukunci. Da dai jihohi 36 ne suke yin wannan aure na jinsi ɗaya ko kuma suka bada wannan dama, amma yanzu kotun ta faɗaɗa al'amarin da cewa dukkanin jihohin Amurka sai sun bi wannan doka. Obama ya ce hakan zai cire shakku daga masu son yin auren jinsi guda, ya kuma ƙara ƙarfafa gwiwar mutanen ƙasar da cewa wannan zai kawo musu haɗin kai a tsakaninsu, kamar yadda ya faɗa a fadarsa ta White House. Ya ƙarƙare da cewa dama wani lokaci babban nasara na samuwa ne idan aka yi ɗan ƙaramin aiki, wani lokaci cikin gaggawa, wani lokaci kuma cikin jinkiri. Duk tsayayyen al'amarin da suka sauka ko kuma suke sauka kamar a radio, za ka ga an yi adalci ne. Ya kamata Amurkawa su yi alfahari da wannan, inji Obama.
To madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi. Muke tabbata su ne cikin rahotannin namu, Muhammad Salisu Rabiu.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da rigakafi. Rahotonmu na biyu zai magana a game da cutar zazzabin cizon sauro, yayin da rahotonmu na uku zai magana a game da cutar ciwon hanta. Baya ga waɗannan rahotanni kuma, za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Kwantagore da ke jihar Niger a ranar 21 ga watan 1 na wannan shekarar. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin.
Balo nake korawa balan balo na kauna
sarki aso da kauna soyayya take mushewa ambalo balo nake korawa balan balo na kauna sarki aso da kauna soyayya take mushewa ambalo balo nake korawa balan balo na kauna
asusun tallafa wa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar da bita ga mata masu juna biyu muhimmancin zuwa awo, tare da koya musu sana'o'in da za su sanya su dogara da kansu.
Ƙungiyar UNICEF tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jihar Bauchi sun gudanar da taron bita na wuni guda don ƙarawa mata masu agazawa ta fannin mata masu juna da ƙananan yara. Taron bitan bai tsaya a faɗakar da mata muhimmancin zuwa awo ba, har da koyar da su sana'o'in da za su agazawa kansu. Da take jawabi bayan taron, jami'ar UNICEF Margaret Amshi ta bayyana dalilin da ya sa suka ɓullo da hanyar koyar da sana'o'i a tsakanin mataimaka.
Ɗaya dalilin da ya sa muka tara waɗannan mata shi ne, su ne muke kiransu voluntary community mobilizers. Dama mukan yi aiki da su domin su ne suke shiga gida-gida suke samun mata don su faɗakar da su batun kiwon lafiyar yaransu da kuma su kansu mata. Sukan faɗakar da mata akan mahimmancin zuwa asibiti yayin da suke da juna biyu don su yi awo, kuma sukan faɗakar da su akan mahimmancin aihuwa a asibiti don koda wata tangarɗa ta zo, at least a asibiti ne za a kula da su kuma za a san abin da za a yi musu. Sukan kuma fahimtar da mata dalilin mahimmancin kai yara asibiti yayin da suka samu rashin lafiya ko kuma yin rigakafi. To in mace ta samu juna biyu ta aifu sukan yi encouraging mata su kawo su a musu rigakafi da kuma a duba lafiyar su yaran da kuma su matan kansu. So abin da yasa muka tara su a nan yau shine domin mu koya musu sana'o'i wanda koda UNICEF yau bata nan sun samu sana'a. Domin an ce sana'a mutum shine jarin sakwa ba wani ne ake cewa suka ce so in suka samu sana'a in suka iya abubuwan da kamar yanzu misali ana koya musu yadda za a yi sabulun wanka yadda za a man shafawa da kuma cincin da su biredi da yadda dai za su yi shi a gida amfani da local resources din ba tare da sai sun fita waje ba to in aka musu haka su kansu za su iya ma kansu kuma za su iya mai da shi ma jari yadda za su yi kuma har su dinga sayarwa suna samun.
Margaret Amshi jami'a a UNICEF ga wasu mata da suka amfana da taron bitan.
Sunana Salamatu Umar daga Makamai. Gaskiya na fahimci abubuwa da dama domin an koya mana yadda ake hada man kai da kuma yadda ake hada mai kuma yadda ake saka taburma. Yanzu kuma already muna koyan yadda ake yin biredi. Godiya na ma gaskiya ba adadi saboda da ban taba tsammanin zan tsinci kaina a wannan yanayi ba.
Sunana Aishatu Usman daga Dan Amar A BCM. A gaskiya cuɗanya da jama'a ba karamin wani abu ne a rayuwa. Da ban san kowa ba amma a yanzu duk inda nake ya da nuna min jama'a sun san ni fiye da yadda rayuwa na yake. A anguwanmu dai ko karfe 1 dare ko idan dare ka ce ina ne gidan Ali mai gonjo ko yaro karami sai ka kai inda nake. Wani abu ya kawo wannan ba irin wannan aiki na da nake da jama'a shi ya fito da ni cikin jama'a. Saboda haka ba abin da zan ce nagode wa Allah, nagode wannan kungiya na BCM da suka taimaka mana suka koya mana wannan aiki.
Kaɗan kenan daga cikin matan da suka halarci taron bitan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo. Ƙungiyoyin agaji na duniya sun gudanar da taro domin bayyana tsarin yadda za a gudanar da yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a jamhuriyar Nijar.
Ita dai haɗakar wakilan ƙungiyoyi masu halin da shuri na duniya ne suka kira wannan taro na ba da labari domin zartar da programs ko kuma tsarin ayyukansu wanda za su yi a jamhuriyar Nijar a cikin shekaru masu zuwa domin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro mai hallaka mata da ƙananan yara. Shi Muhammad Laurijan Juna na sashen kokowa da tutar zaɓen cizon sauro a cikin jiha dawa-dawa abin ya shafa.
Mayan jihar Maradi, tun da kun diba ai kun ga da gwamnati duk mayan usoshin da ana cikin da'irar Maradi, su ne aka gayyato. Da director regional, to su ne aka gayyato. Kenan waɗanda za su haɗi a ji su ne aka gayyato. Abubuwa ne da yawa waɗanda suka shafi yaƙi da masalalar cizon sauro. Kun mun dal suna son kama mana munan ƴan Niger mu mulkushe masalalar cizon sauro. Gaba ɗaya mu mulkushe ta zama to ma umma amma abin da za a saurara ya zama dan kaɗan nan. Kenan da haka in ana so a haka nan dole sai mu ƴan Nijar mu ma mun taya mun kama don su kaɗai ba su yi wannan yakin dole sai mu ma mun yi to mun kama. To shine sun zo ne su gabatar da tsarin da za su yi dalla na cikin waɗanda shekaru biyu da za su da 2015 zuwa gaba. Dauka duk irin abubuwan da za a yi irin ayyukan da za a yi da kuɗin da duk za a kashe a gaba ɗaya yaƙi da masu cizon sauro. Don saboda ina son ma in ba ku albishir cikin waggane ɗin akwai rabon gidan sanji gaba ɗaya na ƙasar Nijar duka kowar kowa. Don ka tuddu shi bisa kan irin wannan abin ne za a zo a tattauna. Bayan wannan akwai tunda kun san an ce rigakafi ya yi magani. Akwai abin da ake ce ma CPS. Shi ma wani tsari ne da an ka ƙirƙiro an ka ga to sauran da abin ya zo ya ciji mutane. Har ya samu sosai a kuma ana ta koko baɗin maganin har ƙara a hana ma a ƙyanƙyasa shi. To don haka wannan rigakafin ne za a yi na a yi rigakafin ya ƙunshi kashi biyu a hana ƙyanƙyasa sauran gaba ɗaya ko kuma duk yara wanda ba su da lahiya tun daga wata biyu abin da kai shekara biyar a ba su maganin da ko sauro ya cije su ba su kama da su shi sauro. Don ina tsammani da kun taɓa jin irin wannan tun da an jarabta ya cikin jihar Madarunwa kuma an jarabta ya cikin Gunduma gidan Nuji ba ma mai yi aiki.
To yanzu ba tare magabatan ba ina ta su gudunmuwa domin kokowa da zazzabin cizon sauro.
Yau ayin kiran da za a ma magabata don su ma su yi kira ne ga talakawa duka gaba ɗaya su ba da goyon bayan su gaya ma jama'a wanga haɗika sashen da ake yi na jama'an ne ba na su gudanar masu hannu da shuni su kuɗi ne su to don su tsaro ba su sha ba kai ba mu taimako ne sun ka zoje mu kenan mu ma mu ne ta kamata mu ta hatsaye mu ma mu kama tunda me yasa za a kama kamar yanzu da an ka ce a bar shirke-shirke a cikin gida da samara mutane su gane a bawon ne in ka daina wani shirke-shirke ba inda sauro za a zuwa shi ta yaɗo har shi yawa to irin wannan kamawa ce ake son mutane su to don abinda sa an gayyato mai mutane dan saboda su ma su yi kira ga talakawa tunda talakawa na jin magana su
Muhammad Lawari Jajuna kenan na sashin kokowa ta zaɓar cin sauraron a jarar Maradi Sha'ibu Mani Murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
a gaida Sha'ibu Mani a ranar 28 da 29 ga watan nan ne hukumar lafiya ta duniya ta ware don yaki da kuma fadakarwa akan cutar ciwon hanta
Masana game da cutar ta hanta ko kuma hepatitis a turance cikin wani alƙaluma da suka fitar na nuni da cewar miliyoyin mutane ne cutar ta hepatitis ke halakawa a fadin duniya baki daya an dai ware wannan rana ne domin janyo hankalin jama'a bisa ga illar cutar da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin shawo kanta ga dai tattaunawar da muka yi da Dr. Salisu Bi Ma'azu babban darakta na asibitin Rashid Shakone a jahar Jigawa
ciwon hanta abu guda biyu ne dai manya-manya wanda suke haddace ciwon hanta mu anan wajen mu na farko akwai ƙwayar cuta wanda ake cewa hepatitis din nan akwai A akwai B akwai C akwai D akwai E amma daga cikin su waɗanda suka fi lahani ko suka fi illa sosai shine hepatitis B din da kuma C so wannan kashi kenan a wani bangaren kuma shan giya da yawa da dangogin abubuwa na guba shi ma yana haddasa ciwon hanta ba yawanci da ga duk masu ciwon hanta zaka sanadiyar hepatitis B ne ko kuma hepatitis C ana samun wannan abun tunda ƙwayar cuta ne daukan sa ake ba dauka ta ake haka ta jiki da jiki ba sai an samu haduwar jini da jini ko jini da wani ruwa wanda yake fitowa daga jikin mutum ko wani indai an samu haduwar wannan guda biyu a sami wannan jinin yana da shi wannan ba shi da shi a hada
wato za a iya samun sa ta fuskar ƙarin jini
ke inda ta inda za a samu jini da jini ko jini da wani ruwa dole sai an dauko mai shi wanda yake da shi an samu da shi misali kamar yanzu mace ta ruwa haihuwa a asibiti sai aka ce ba jini a jikin ta za ka kara mata so idan aka yi rashin dace wannan asibitin ba su da kayan aiki na tantancewa wanda kafin a kara mutum jini sai an tace shi an tabbatar ba wani ƙwayar cuta a jiki za a iya sawa mara lafiya shi hepatitis B ta hanyar ba da jini abu na gaba yawanci kamar yara da suke wasa a makaranta haka irin lower classes kamar aji biyu zuwa biyar lokacin da suke tare a makarantu haka aka yi rashin dace wani yana da ita wani kuma bai da ita suka yi wasa sai suka gurje jininsu ko wani ɗin sai haɗu ta nan ma ana ɗauka yawanci a yara ta nan ma ake ɗaukanta ta ɓangaren ma'aurata ɗaya daga cikin ma'aurata wani yana da shi to zai isa ɗan uwansa wannan su ne manyan hanyoyin da ake samun shi ainihin wannan hepatitis B da kuma hepatitis C wanda kuma in aka same su gaskiya suna yin illa a jiki za su ɗauki lokaci wasu za su yi shekara biyu uku wasu kuma za su kai shekara goma bai taso ba sai giran mutum a ga illar ta bayyana
ta wace hanyoyi mutum zai iya gane yana da shi wannan hepatitis B ko C
to alhamdulillah shi hepatitis B ko C akwai gwaji da ake asibiti kamar ne miki bayani a baya za ka samu wanda yake na da hepatitis B tun daga yarintarsa shekara goma har ya kai shekara 30 40 har hamsin bai nuna ba amma idan an yi gwajin zai nuna kawai dai ya kwanta bai taso ba so saboda haka akwai gwaje-gwaje da ake suna nan da yawa so ana yin wannan a gane so idan an bincika an ga mutum yana da shi ko da ba shi da ciwo to akwai dan wani magani da ake bayarwa wani sinadari wanda zai ƙara danne ta ya ƙara danne shi gaba ɗaya ba za ta taso ba ba za ta yi tasiri a jikin shi ba a jikinsa ba to abin da ake kenan amma ba lokacin da aka ce har ta yi tasiri mutum ya fara samun zazzabi idan sai yana yin canza yana yin rawaya ko yana yin ruwan dorawa su gaskiya abin yana da wahala a wannan lokacin dama dai maganin ta shine kafin ta fara illa an yi gwaji an gano akwai ta sai a bada shawarwarin yadda za a yi kuma wannan muna yin sa a asibiti
Dr. Salisu Bi Ma'azu kenan babban darakta na asibitin Rashid Shakone a jihar Jigawa Halimatu Abdullahi muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
a gaida Halima Abdullahi Da wannan rahoto na Halima Abdullahi za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon Murya Amurka ya shirya a karamar hukumar Kwantagore da ke jihar Niger inda a yau za mu saurari jawabin Dr. Usman Muhammad darakta a ma'aikatar lafiya ta jihar Niger wanda ya yi mana tsokaci a game da cutar zazzabin cizon sauro.
Ni na magana zai akan malaria fever a turance wato zazzabin cizon sauro. Shi wannan zazzabin cizon sauro bai bar bace mai ciki ba bai mai ba shi dan jaririn da aka haifa ba sai sa muka ci to bari su ga magana ni sai zo daga baya in yi bayani shi zazzabin cizon sauro wato malaria fever akwai wani ƙwayar cuta da ake kira plasmodium a turance ƙwayar cuta ne plasmodium shi ke haddasa wannan zazzabin cizon sauron ina so a saurara da kyau da kyau. Wannan kwayan cutan baya ganin shi da ido. Akwai na'ura da ake amfani da shi a asibiti, to anan ne an duba, insha Allah za a gane shi, kuma a cikin jini yake. Shi zazzabin cizon sauro zabi ne wanda kusan zan ce yana tare da mu. Saboda me ce haka? In kai ba ka kamu da shi ba, wanda ka kamu da shi yau da gobe. So yana nan tare da mu ne, musamman ƙasashe masu zafi kamar irin namu. An yi kiyas ce a duniya kaf gaba daya, saboda mahimmancin wannan ciwo, mutane kusan miliyan 300 suke mutuwa a kowane shekara a duk duniya. In muka zo jihar Niger nan namu nan, har anan Kwantagure ma yana faruwa. In aka tattara ababen da suke kashe mata, shi zazzabin cizon sauro yana sanadiyar mutuwar mata 11 cikin 100. In ka dauki mata guda 100, aka ce duk sun mace, 11 cikin su sanadiyar rasuwarsu saboda zazzabin cizon sauro ne. Ina fata ana ji abin da ake faɗa. Yara kuma bai basu ba su ma. Inda za a tara yara kaman guda 100 a ce sun mutu, sanadiyar mutuwar guda 30 cikin su cikin 100 nan zazzabin cizon sauro ne. To kun ga kuwa ashe wannan cuta na da matukan muhimmanci za a yi magana akan shi. Ya yake kamuwa da wannan cuta? Ana kamuwa da wannan cuta ne ta hanyar cizon sauro. Sannan shi sauran nan ya kasance yana tare da wannan kwayan cuta. Misali, akwai wanda ke fama da zazzabin cizon sauro, malaria fever. Wannan sauro in yaje ya cije shi, ya ɗibi jini, ko san jini yake ɗiba. Ya tashi kuma yaje kan wani wanda bai da wannan zazzabin, ya ciza zai aman abubuwan da ya dauko daga can. Cikin aman nan, wannan kwayan cutar na plasmodium muka ce zai ɗiga ma wannan wanda bai da wannan cutar. To hanyar da ake kama ake samuwa wannan zazzabin cizon sauro kenan, malaria fever. A turance. So ba wani abu bane ta hanyar cizon sauro ne wanda ke dauke da wannan kwayan cutan. Haka yake kamuwa da zazzabin cizon sauro. Sannan kuma ba kowane sauro bane za a ce ke tare da wannan kwayan cutan. Dan wasu za a ga da sauro ya cije shi ta ashi malaria ya kama shi kenan, ko zazzabin cizon sauro ya kama shi. Ba haka bane, sai dai in wannan yana dauke da wannan kwayan cutan, in kuma bada ma can a jikin akwai zazzabin. Saboda in ku tuna na ce wannan zazzabin yana tare da mu ne. To sannan shi sauran da ke yada shi suna nan kala-kala, sun kai wajen kashi wajen 400 ma. To amma abin bayani yanzu shine a kowane lokaci muna tare da wannan sauran. Dan wani suka ce lokacin damuna shine ake ganin sauro, ko a yanzu nan akwai dan nau'i ne, akwai wanda lokacin damunan lokacin suke rayuwar nasu, akwai sauran da lokacin wannan yayin da muke cikin bazara lokacin da suke nasu rayuwar, kuma za su yada wannan cutan zazzabin malaria, zazzabin cizon sauro. Da ba ta na fahimta ko? Wani alamomi ne wanda ya kamu da wannan cuta? Wani alamomi ne za a gani? Na san yawancin ku nan kun riga kun san irin alaman da ake gani. Na ta da wannan nace ga mu zai faɗa. To a takaice dai kashi biyu ne. In ya fara shigowa da kuma ya tsananta a jiki. Farko shigowa za ga akwai alamar ciwon kai, akwai alamar kasala, gabobi duka su ji abin nan ba ƙarfi. Sannan har ma cin abinci za ka ga wanda ya kamu da wannan cutan ba zai so ya ci abinci ba, har kai ga yana jin ɗari da kuma zafi hakan nan. Alamar shigowar shi kenan, ɗari sanyi hakan nan. In ya tsananta ya ci gaba, za ka ga ko za ki ga in yaro ne da abin da ya kira fisga ko bin ruwa ne ake cewa ne, wato convulsion, yana kai ga haka. Kai in ma ya tsananta yana gushewar suma da gushewar hankali, da ƙarshe ma sai me mutuwa, ƙarshe ta dai kenan. Sama alamomin da muka sani shine su ciwon kai, ciwon jiki, rashin ba a san cin abinci da kasala hakan nan, da kuma ɗari da kuma zafi hakan nan. A takaice wannan su ne alamomi na wannan cuta. Ina so mu lura, wannan cuta ya fi tsanani ga mata masu ciki. Mata masu ciki kuma musamman wanda suke dauke da ciki na farko da zuwa na biyu, su suka fi wahala. Likita ya bayani ɗazu cewa garkuwar mace da ke mata kariya yana ragewa in ta ɗauki juna biyu. Shi yasa a lokacin nan zazzabin na ya fi tsanani ga mace mai ciki, musamman wanda ta fara ɗaukar ciki na farko ko na biyu. Sannan kuma yara da suke ƙasa da shekara 5 su ma bai musu da wasan ya kama su. Saboda kome, saboda garkuwar jikinsu a lokacin da ke kare su daga cututtuka bai yi ƙarfi sosai ba har da zai kare su. Ina fata an gane. In abubuwa na biyowa bayan zazzabin, inda mutum zai zazzabin ne kawai shikenan ba shi magani ya warke, kuma bai sha magani ba ya warke shikenan. To amma akwai ababai da suke biyowa wasu cututtuka hakan nan, wanda sukan tsananta, sukan fi ma zafin jiki da kuma ɗarin da zazzabin cizon sauro zai sa mutum. Misali na farko shine ƙarancin jini. Zazzabin nan in yi tsanani a jiki, jini yakan karanta a jiki wanda zai kai ga sai an ƙara jini ga mace ko namiji musamman ma yara wannan da muhimmanci sosai wani lokaci zaka ga ruwan da ke jikin mutum ya karanta dole sai an ƙara mashi ruwa ko an ƙara mata ruwa wannan suna cikin manya-manya ababa da kan biyo baya kai yana kai ga ma mutuwar kwakwalwa in ciwon ya tsananta so da kace waɗannan su ne manya-manya ababa da suke biyowa bayan kamuwa da wannan cuta.
Dika-dika anan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin.
To, masu sauraro a nan damu da sa'a cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
A gaida malamai, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Jam'iyyun adawar kasar Burundi sun ce ba za su shiga zaben kasar mai zuwa ba, hakan na nufin kalubalantar kudirin shugaban kasa Pierre Nkurunziza na tsayawa takara karo na uku. Jam'iyyun sun ce za su kaurace wa zaben 'yan majalisar da za a yi a ranar Litinin. A jiya Juma'a, Amurka ta ce ba za ta ba da gudunmuwar kayayyakin na'urori da ta yi niyya ba matakar kudirin shugaban kasar na tsayawa takarar yana nan. Haka kuma 'yan ta'addar kungiyar Al-Shabab ta kashe akalla mutane 50 na sojojin kungiyar Afirka, sannan kuma sun fasa barikin su sun kuma kwace ikon barikin a garin Somalia. Shaidun gani da ido sun tabbatar da cewa 'yan kungiyar sun makara mota da ababen fashewa, suka kuma kutsa kai ta kofar shiga barikin tare da buɗe wuta ga sojojin Burundi da ke tsaron barikin. Shugaban kasar Amurka Barack Obama ya jinjinawa babbar kotun shari'ar kasar game da halarta auren jinsi ɗaya da ta yi da cewa nasara ce ga Amurka. Kotun ta yanke wannan hukunci ne a jiya Juma'a. Ta yanke hukuncin ne akan 5-4 na kundin tsarin mulkin Amurka da cewa sai an bi ka'idar kundin da kuma ba da kariya musamman ga duk jihohin da suka ce za su bijirewa wannan hukunci. A daidai lokacin da aka yi wannan abu, a lokacin jihohi guda 36 ne suke amincewa ko kuma suka amince da auren jinsi guda, amma kotun ta faɗaɗa lamarin da cewa dukkan jihohin guda 50 na Amurka sai sun amince da wannan lamari. Jami'an kasar Tunisia sun kace akalla mutane guda 19 ne suka mutu a hare-haren da 'yan bindiga suka kai a wasu otel guda 2 a gefen tekun kasar. Rahotanni sun nuna cewa an barke da ruwan wuta a jiya Juma'a a waɗannan wuraren yawon bude ido, inda ya kunshi baki 'yan kasashen Turai da kuma wasu daga kasashen arewacin Afirka. Ba da yi wani ƙarin bayani a yanzu, ƙasar Tunisia ɗin dai tana farke da harin da aka taɓa kaiwa a gidan tarihin nan mai suna Bardo Museum da ke birnin Tunis, inda aka kashe gungun 'yan yawon buɗe ido na ƙasashen waje a wancan lokacin da aka kai harin. Shekarun da suka ce an daɗe ba a ga irin waɗannan hare-hare ba a ƙasar ta Tunisia.
To, madalla, abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni, da injiniya mu na yau Alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.